الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البعث والجزاء والنشور. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم دساكي هدعاء ونم بجري ميتار البركة مسجد المهاجرين ونم أقوات تدو akarci makwayo a cikin babban birnin jihar Maradi a wannan ƙasa ta mutan Nijar. A yau muna ranar Asabar, daren Lahadi 27 ga watan 12 watan Dhulhijja, hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1447, wanda kuma daidai 13 ga watan 6 miladin Isa dan Maryam alaihi salatu wassalam shekara ta 2026. Da taimakon Allah madaukakin sarki, wannan shine majalisun mu na farko bayan hutun babbar sallah da muka tafi. Muna roƙon Ubangiji madaukakin sarki ya karbi ibadu wanda muka gabatar da su a cikin wannan wata, watan Dhulhijja. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya maimaita mana shekaru masu yawa masu albarka. Muna roƙon Allah madaukakin sarki wanda suka riga mu gidan gaskiya tsakanin hutun da muka tafi da ma baya, Allah subhanahu wa ta'ala ya jikan su da gafara, Allah ya jikan su da rahama. Idan mutuwa ta zo mana, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya cika mana da imani. Malaman da suka karantar da mu, muna musu addu'a, Allah ya saka musu da alkhairi. Idan sun riga mu gidan gaskiya, Ubangiji subhanahu wata'ala ya jikan su da rahama da gafara. Idan kuma suna raye tare da mu, Ubangiji madaukakin sarki ya kara mu rayuwarsu albarka. Insha Allah ta'ala za mu tashi a wannan shine majalisin mu na 28 a cikin tafsirin wannan sura da muke, suratul Baqara. Za mu tashi fadar Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wa idh wa'adna Musa 40 laylatan.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Wa idh wa'adna Musa 40 laylatan thumma ittakhadhtumul 'ijla min ba'di wa ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ.
نعم، وبغي سبحانه وتعالى a cikin waɗannan ayoyi yake ba mu labarin cewa, wa idh wa'adna Musa 40 laylatan, ka tuna lokacin da muka dau alƙawari, muka yi nufin muka dau alƙawarin haduwa da annabi Musa alaihi salatu wassalam. Dan haduwa ba haduwa ta jiki da jiki ba, haduwa ma'nawiyya. Allah ya ce 40 laylatan, lokacin da muka dau alƙawari ko annabi Musa ya dau alƙawarin haduwa da Allah, ganawa da Allah 40 laylatan, dare guda 40. Thumma takhastumul 'ijla min ba'di, sannan kuma kuka riki dan maraki bayan annabi Musa ya ce ganawa da Allah wa antum zalimuna alhali kuna halin masu zaluntar kansu Allah ce thumma afauna ankum sannan muka yahi muka kauda kai min ba'di dhalika bayan wannan la'allakum tashkurun domin ku gode ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala Allah ya ce wa in ataina Musa alkitab ka tuna lokacin da muka ba annabi Musa littafi shine littafin at-taura wal furqana kuma ka muka rarrabe mai gaskiya da ƙarya la'allakum tahtaduna tabbas idan kun bi abinda muka ba annabi Musa za ku shiryu Allah ya ce wa in qala Musa liqaumihi ka tuna wasu lokacin da annabi Musa yake ce ma mutanen shi ya qaumi ya ku mutane na innakum zalamtum anfusakum lalle tabbas haqiqa ku dinnan kun zalunci kawunan ku da me kuka zalunci kawunan ku bittikhadhikum al'ijla da rikon da kuka yi ma dan maraki abun bauta ko ma bayan Allah fatubu ila bari'ikum kutuba zuwa ga mahalicinku shine Allah faqtulu anfusakum kuma ku kashe junanku kowa ya kashe kanya zalikum khairul lakum inda bari'ikum kuma faqtulu anfusakum kuka rinka kashe kawunanku zalikum khairul lakum wannan shine yahi alkhairi gare ku inda bari'ikum a wajen ubangijinku fataba alaikum sai Allah ya karbi tubanku innahu shi Allah huwa tawwabur rahim mai yawan karban tuba ne shi wannan aya ko kuma wadannan ayoyi suna nabarta mana yadda annabi Musa alaihi salatu wassalam yayi tare da mutanen bani Isra'il a karatun mu wanda ya gabata mun yi bayani cewa Allah madaukakin sarki ya kubutar da annabi Musa alaihi salatu wassalam nace Isa ko Allah ya kubutar da annabi Musa alaihi salatu wassalam akan Fir'auna kamar yadda Ubangiji subhanahu wataala yake ba mu labarin ya durmiyar da shi ya halakar da shi gaban su alhali suna kallo yanzu bayan an halakar da makiyin su abin da ya rage su yi bautar Allah annabi Musa alaihi salatu wassalam yana tunanin an ci nasara an samu masu imani burshi ma ya dauki wani lokaci ya je ya gana da ubangijin shi domin ya ƙara samun nutsuwa ya ƙara samun kwanciyar hankali ya ƙara samun imani saboda mi idan ya gamsu ko kuma idan ya hadu da ubangijin shi subhanahu wataala zai samu cikakkar gamsuwa zai samu ƙarfi cikin wannan addini da kuma yada addinin musulunci kamar da Allah subhanahu wataala ya umarce shi to bayan zuwa annabi Musa alaihi salatu wassalam kuma sai suka yi waiwaye da baya mara kyawu abinda ba a so kuma suka koma bautar dan maraki suka dauki wani Allah wanda ba Allah ba suna bauta a anan gabanan mu wuce ayar farko wa idh wa'adna Musa 40 laylatan matakhasumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun lokacin da Allah yake cewa ka tuna musu yadda annabi Musa alaihi salatu wassalam ya dau alƙawarin ganawa da Ubangiji subhanahu wataala kwana 40 wannan gaba shine malamai suke ce mata al-khalwatu ma Allah ko kuma al-unfu billah mutun yake banta baya wani abin da yake aikatawa sai ganawa tsakanin shi da Allah subhanahu wataala wannan kuma dabi'a ce ta mutanen ƙwarai dabi'a ce ta annabawan Allah subhanahu wataala za mu ganin cewa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yake cewa wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah wa ad'u rabbi asa an la akuna bi du'a'i rabbi shaqiyya Nabi Ibrahim yake cewa zan gushe muku zan nisance ku zan koma in gana da Ubangiji na zan bar ku da dukkan wani abin da kuke bauta ma koma bayan Allah yake cewa asa Allah akuna bi du'a'i rabbi shaqiyya tabbas idan na gushe muku na gana da Ubangiji na bazan zama mai tabewa ba akan abin da nake ambato na Allah subhanahu wataala. A haka wannan magana ta annabi Musa alaihi salatu wassalam shigenta ta zo a cikin alqur'ani a cikin suratul a'raf. Allah yake cewa wa'adna Musa 30 laylatan wa atmamnaha bi 10 ثم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. الله yake cewa annabi Musa ya dawo alƙawarin za ya haduwa da Allah ya gana da Ubangiji subhanahu wataala kwana 30 wa atmamnaha bi 10. Allah ce muka cike mai su da kwana kai guda 10. Fatamma miqatu rabbihi 40 layla, sai zamana saduwar shi, haduwar shi, ganawar shi da Ubangiji subhanahu wataala kwana 40, dare 40. Wa qala Musa, gabana annabi Musa ya bar wurin, ya bar bani Isra'ila, sai yake cewa ga dan uwan shi Haruna, ukhlufni fi qaumi, ya kai Haruna ka wakilce ni a cikin jama'ata, wa aslih, kai gyara, wala tattabi sabilan mufsidin, kada ka bi hanyar wadanda suke mabandata. A haka idan muka binciki alqur'ani za mu ga annabi Zakariya alaihi salatu wassalam shi ma ya bi wannan mataki. Allah subhanahu wataala a cikin suratu Maryam yake cewa rabbi ij'alli aya, qala ayatuka alla tukalliman nasa 3 layalin sawiya. Annabi Zakariya yake cewa ya Allah ka bani mafita, ka bani wata alama, ka bani dalili, shine aya. Ubangiji ta'ala ya ce aya da zamu baka mafitar ka Allah tu kalliman nasa, kada ka yi makuwa magana 3 layalin, wanda kai guda 3 sawiya madaidaita jiri. Fa kharaja ala qaumihi min al-mihrabi fa awha ilaihim an sabbihu bukratan wa asila. Sai to daga wannan bagiri da yake a ciki, sai aka yi mai wahayi ya baro mutanen shi, ya baro fakharata ala qaumi, ya baro mutanen shi, ya hito zuwa mutanen shi afwan, minal mihrabi, ya baro wurin da ya gana da Ubangiji. Fa auha ilaihim, sai aka yi musu wahayi, an sabbihu bukratan wa ashiya, ku yi tasbihi dare kuma ku yi tasbihi da sahiya. Haka Asiya matan Fir'aun ita ma ta yi kharwa take tambayar Ubangiji, rabbi ibnili indaka baitan fil janna, tace wanajjini min fir'auna wa amalihi wa najjini min alqaumi zalimin. Haka annabin shugaban sahu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ma yayi kharwa yaji a gharu Hira, yana barin mutane dake garin Makka saboda zaluncin da suke, saboda rayuwar da suke ta maguzanci da zalunci da bautar wani Allah wanda ba Allah ba. Manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya bar garin Makka, sai ya tai gharu Hira, yana gharu Hira ne wahayi ya sabkan mashi. Wannan shine malumai suke ce ma al-unsu billah, ko kuma al-khalwatu billah, mutun yake banta ya gana da Ubangiji shi subhanahu wataala. Wannan ganawa asalinta addini akwai ta, amma wasu daga cikin mutane sun yi kokarin su bata wannan ganawar, yadda suke ganawa ko su boye kawunan su a cikin wasu wurare na ibada, ko kuma wanda suka tanada ma kansu ba dan komai ba sai dan su kira wasu sunaye wanda ba sunayen Allah ba, ko kuma dan su yi yaudara da wannan buyar da suka yi, ko kuma dan su nemi kudi, ko su sayar ma da wasu mutane wannan buyar ta su ba dan Ubangiji subhanahu wataala ba. Asalin khalwa mutun yake banta, yana ke banta ne dan Allah, dan neman yarda Allah. Kada ka yi zaune wani ya dauke ka haya ce ma ka ke banta, kai kaza kai kaza kai kaza za nabiyanka. Wannan idan mutun yayi haka yayi wani abu wanda bai kamata ba. Haka wasu daga cikin mutane suke kibanta, amma ba abinda kuma Ubangiji subhanahu wataala yayi umarce su da shi ba, to ba da shi ba suke kebanta suna kebanta ne da gayyin sunayen wasu shehwannan su ko kuma sunayen wasu aljannu ko kuma wani abu na shirme wanda ba annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam ya karantar da shi dan haka ita wannan kebancewa tana da tasiri a cikin rayuwar dan adam yau da gobe abu na farko tana koya mai zama mutunan kwarai tana koya mai jin dadin munajati da Allah subhanahu wa ta'ala tana ebe mai duk wata damuwa tana ebe ma dan adam duk wani tashin hankali wanda yake jiki dan adam yana samun kusanci na gaske tsakanin shi da Ubangiji subhanahu wa ta'ala a hadisi ya tabbata a cikin littafin sunna Allah madaukakin sarki yake cewa wanda malamai suke ce ma hadisul qudusi Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa ana inda zanna 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dhakarani Allah yake cewa ni ina nan inda bawana yake tunanin ya same ni malar wannan magana ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala daga ka dago yin wani al'amari na addini ko na duniya in kai yarda zuciyarka ta nuna ma abin nan ba zai yi ba to ka muna nama Allah zato kuma abin ba zai yi ba idan ka sanya ma Ubangiji subhanahu wataala zato mai kyau kai yarda kallamunta abinda ka zaburo ka aikata na rayuwar duniya ko na addini sai kaga abin nan yana iya yiwuwa kuma za a samu to kuma za yi kuma za ka samu shine ma'ana ana inda zanna 'abdi bi Allah ya ce wa ana ma'ahu idza dhakarani ni ina nan tare da bawana idan ya ambace ni fa in zakarani fi nafsihi dhakartuhu fi nafsi idan bawa ya ambace Allah subhanahu wataala a cikin ran shi to haka shi ma ubangiji zai ambace shi ambatan da na kusa da shi ba za su ji ba wa in zakarani fi mala'in haka idan bawa ya ambace ubangiji shi a cikin taron mutane Allah ce zakartuhu fi mala'in khairin minhum za ambace shi a cikin wata jama'a wadda ta yi shi alkhairi sai Allah ce wa in taqarraba ilayya shibran da dan adam zai kusantowa ya zuwa gare ni taqarrabtu ilayhi dhira'an zai kusantowa da zai kusanto ni daidai shibri guda Allah ce to ni da na kusanto shi daidai zira'i guda malamai suka ce a shibru shine ka fasara kamar kilo guda na tafiyar wannan zamani wasu suka ce kamar metr guda wasu kuma suka ce shibru shine tsawon mutum guda da zaka kusanto Ubangiji subhanahu wataala to shi ma Allah madaukakin sarki zai yi ka kusuwa zuwa gare ka shine Allah ya ce wa in taqarraba ilayya dhira'an da dan adam zai kusanto ni daidai da zira'i guda taqarrabtu ilayhi ba'an Allah ce ni zan kusantowa zuwa gare shi cikon hannu cikon dan yatsa wa ina tani yamshi da dan adam zai tunkari lamarin ubangiji da tahiya Allah ce la ataituhu har walatan da ni zan tunkari lamarin rayuwar dan adam din nan da gaggawa ashe dan adam duk lokacin da ya killace kanshi dan ya gana da ubangiji subhanahu wataala to shi ma Allah yana gaggawar ya gana da kai yana zaukin yana sauri yadda kai yadda kake tunani ka gana da Ubangiji subhanahu wataala haka masu wannan dabi'a Ubangiji subhanahu wataala ya ba mu labarin ko kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin cewa ranar alkiyama ranar da Ubangiji madaukakin sarki zai da samu wata innuwa innuwar da babu wata innuwa sai ita shine kalkashin al'arshin da Ubangiji zai daidaita to cikin mutane za su shiga wannan innuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa rajulun akwai wani mutum zakarallahu ko kuma zakarallaha khaliyan mutunan nan ya ambaci Allah a wurin da babu kowa babu mai ganiya sai shi kadai kawai yana zanne ba talauci ba ba yunwa ba ba fargaba ba ba hwaɗo kuɗi ba ba neman baka ba ba neman birebe ba ba neman kasuwanci ba kawai haka ya tuna ubangijin shi ya tuna ni'ima ta Allah subhanahu wataala ya tsorata Allah akan kamu na Allah sai har idanun ya suka zubar da hawaye annabi sallallahu alaihi wasallam yace to wannan mutumin za ya shiga a cikin wannan inuwa ranar alkiyama dan haka shi wannan dabi'a ta ganawa da Allah subhanahu wataala dabi'a ce wadda take da kyau al-imam ibn qayyim yake cewa dabi'a ce wadda take wanke cuta ta zuciya duk mutumin da yake da wannan dabi'a tsawon shekara guda kake yi so guda ko kuma tsawon watanni uku kake yi so guda ko kuma tsawon wata kake so guda ko tsawon sati guda ko kuma kullun kake iya yi to duk wanda ke da wannan ibnul qayyim yake cewa babban sababi ne da dan adam zai samu waraka ta bala'i da cuta da ta danne mai zuciya yake cewa ana samun warakar zuciya ta hanya guda uku yace na farko inda sama'il qur'an lokacin da dan adam yake sauraron alqur'ani mai girma yana samun waraka ta gaske wa fi majalisid dhikr haka ana samun waraka lokacin da dan adam yake halarta wuraren karatu ana samun waraka a ciki sosai haka wa fi awqatil khalwa ibn al-qayyim yake cewa kuma a cikin lokuta na kebanta idan mutun ya kebanta da Allah to yana samun waraka ta zuci yace fa in lam tajidhu fi hadhihi al-mawatin idan baka samu warakar zuciya ba a cikin waɗannan wurare ibn qayyim yace to har abada ba za a babu kuma inda zaka tahiya ka samu warakar zuciyarka dan haka dalili ne mai sa dan adam ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala idan ka zanna kana ambaton Allah kana tuntuntuni akan ni'ima da rahama ta Allah subhanahu wataala to dan adam a wannan lokacin yakan iya lissahin abin da ya aikata mai kyau ko mara aiki ko mara kyau to za a iya muraja'a abin da yake yi za a iya samun dama ta yi tuba akan wasu lahihika wanda yake aikatawa a haka yake iya bayyana ga dan adam kuskuren shi na yau da gobe wanda yake aikatawa haka dan adam idan ya kasance yana ganawa da Ubangiji subhanahu wataala to zai samu maghfira Allah zai gafarta mashi kuma zai samu lada mai dumbin yawa kuma Ubangiji ta'ala zai so shi Allah yake cewa innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaibi
lahum maghfiratun wa ajrun 'azim
ajrun kabir Allah ce innal ladina yakhshawna rabbahum
bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir
Allah ce innal ladina yakhshawna rabbahum lalli wadannan wanda suke tsoron ubangijin su bil ghaibi ta inda babu mai ganin su babu wanda ya san abin da yake aikatawa kawai yana tsoron ubangijin shi a boye Allah ce to wannan tsoron da yake mai a boye yana jami ababuwa kamar haka yace Allah ce lahum maghfiratun za a gafarta musu lahin su wa ajrun kabir kuma za su samu lada mai dumbin yawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa inna allaha yuhibbul 'abdal khafi Allah yana son bawan nan wanda yake boye boyayyen bawa ya sitirta al'amarin shi al'amarin shi na ibada ya boye ana majalisa in an gama kowa ya kwanta ya tashi ya hoshi da kuka ya tuna ubangiji ya ambaci Allah ya roki ubangiji subhanahu wataala ya biya mai matsalolin da yake tattare da su ya warke mai rayuwar shi ya biya mai bukatun shi wannan dabi'a tana sa ku baka ce Allah na tuba ba shi Allah sai ya gafarta masu zunubai kuma zai ibil din bullada ya baka kuma za ya soka idan aka ce ka samu soyayya ta Allah madaukakin sarki to ka ga wahalar duniya mana duk abinda zaka tunkara zaka samu cin nasara shi yasa wannan khalwa ita ce muhimmancin ta da fa'idar ta to annabawa sun gano cewa babu mafar babu matsirata a cikin wannan rayuwar ta wahala da Allah ce inna wa laqad khalaqna al-insana fi ahsan fi kabad Allah ce laqad khalaqna al-insana fi kabadin Allah ce mun halatta dan adam a cikin wahala cikin tashin hankali to annabawan Allah sun gane babu wata wahala babu abin da zai hitar da kai daga wahala sai kawo kayan ka gindin Ubangiji subhanahu wataala kusanci da Allah madaukakin sarki neman taimakon Allah subhanahu wataala shi kadai ne maganin wannan rayuwar ta duniya amma dukiya ba ta ebe dan adam cikin kunci na rayuwar duniya haka ƴaƴa ba su ebe dan adam daga cikin kunci haka tarin ilimi bai ebe dan adam daga cikin kunci mulki na siyasa ko na zamani bai ebe dan adam daga cikin kunci hada hada ta rayuwa ce wani gobe ba ta ebe ka daga cikin wahalar duniya abinda kadai zai iya ebe bawa daga cikin wahala wannan ta rayuwar duniya to shine kusanci da Allah subhanahu wataala to kusancin nan yana da ladubba ba haka ba kawai zaka shiga daki kai ta gayin wasu sunaye a baka tabzi kana sha kana gayin sunayen aljannu ko sunayen shehwannai ko sunayen mala'iku ko sunayen annabawa ko sunayen itace ba a kiran kowa a boye a ci nasara sai Allah duk mutunan da ka kira ko duk halittar da ka kira a boye wallahi ita ma wannan halittar mai bukata ce a wajen Allah babu wanda zaka tashi kana kira a cikin dare ko alajwana ko malam wane ko sarki wane ko mai mulki wane ko aljani wane ko icce wane ko shehi wane ko kaza ko kaza Allah kadai zaka kira ka samu cin nasara shi yasa Ubangiji subhanahu wataala a cikin suratul hadid yake cewa warahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim illa ibtigha'a ridwanillahi fama ra'awha haqqa ri'ayatiha Allah ya ce sun kirkiro wani abu ana magana akan Kirista da duk musulmin da zai kirkira ma kanshi wani abu Allah ya ce wani ababe ne suka kirkira in zaka shiga kai kwana 50 ko 100 ko sama da haka ba abin da kake sai abin da ka sa kanka Allah ya ce ma katabnaha alaihim ku bu musanya su ba abinda muka nima musu su yi ibtigha'a ridwanillahi neman yarda Allah subhanahu wataala Allah ce fama ra'awha haqqa ri'ayatiha kuma ba su kiyaye ta ba gwalgwadon kiyaye haƙƙin kiyaye wanda ya kamata su yi ashe ana samun cin nasara ne idan an killace kai ana ambaton Allah da sunayen ya tsarkaka da siffofin shi madaukaka nan ne kadai za a cin nasara da wannan falala da muka gani a baya abu na biyu wanda zai sa a cin fal a cin nasara a cin unhwanin zama da aka yi na kebancewa shine ya zamana akwai tawakkali nagartaccen tawakkali da Allah akwai yarda akwai maida al'amarin awwaluhu wa akhiruhu na Allah ne kana yi ne kadai dan neman yarda Allah ba dan wani ya ganka ba wani za ya yi saboda wani ya baya kwangila an ba shi kwangila ya addu'a to sai ya tayi ya killace kanshi yayi wani zai shiga masallaci saboda mutane su ganya su yarda da shi cewa yana sabko yana addu'a ko za su iya sanya shi addu'a su yarda da shi a addole sai ya zamana da zaman ka na hurgu da tashin ka da ambaton da za kai kana yi ne kadai dan Allah subhanahu wataala idan kai haka ne zaka samu wata falala annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa kana ahlul yaman yahujjuna wa la yatazawwaduna wa yaquluna nahnu almutawakkiluna fa idha qadamu makkah sa'alu an-nasa fa anzala allahu wa tazawwadu fa inna khayra az-zadi taqwa idan ana son mutum ne ya guzuri ya taimaki ya nemi taimakon Allah annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa mutanen Yaman in za su shiga khalwa za su tahiya aikin haji ai karshen khalwa a ce ga ka kana kiwai dakin Allah to sai su tayi babu guzuri suna tambayin mutane sai Allah ya ce musu wata zawwadu gabanin ku tahi ku yi guzuri fa inna khayra az-zadi taqwa saboda mafi kyawun guzuri shine tsoron Allah ma'ana nan kayi guzurin tsoron Allah da abin da zaka ci yana daga cikin kuskuren mutanen mu mutum bai da komai sai ya shiga masallaci ana rabon koko ga azumi wannan kokon shine yake so ya sha yayi kwance ne da sadaka bal wani sadakar ce za ta kai shi itikafi a'a Allah ce kayi guzuri in zaka tahiya shi wajen Allah ba wajen ciya bane
ba a san ka ka sanya makanka tsiya kuma ka ce zaka tunkara Ubangiji. Ubangiji subhanahu wa ta'ala huwal ghaniyul hamid, shi wadatacce ne. In zaka tunkara Allah ana so ka gada wadata, ka gada iya abin da kake iya gwadi na wadata, to sai Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kalle ka da wannan wadata. Shi yasa manyan malumai da su Imam Malik sauran salafus salih sun kasance duk lokacin da za su tunkarar Ubangiji suke daukar wanka su yi kwalliya, saboda mi suna buyan kayan su kyakkyawa sai tsakiyar dare mutum ya yi wanka ya sanya kaya mafi tsada, ya hesa turare mafi tsada, ya dauki tafi mafi tsada, ya koma ƙauye ya gana da Ubangijin shi mafi tsada. Amma mafi yawancin mu muna barin wannan sunna. Tun yana da rigawar da takeci, yana da wando wanda ya keci, wanda yana jin kunya halittar Allah ta ganshi da waɗannan kayan da sai, amma da su yake ganawa da Allah subhanahu wataala. Sai idan ya gama ganawa da Allah zai hito, sannan ne kuma za ya sanya kaya masu kyau. Shi yasa Allah ce wata zawwadu, kai guziri gabanin ka shiga masallaci ka yi zaune ka yi guziri. In ka san kai ba ka iya sai ka sha ruwa, to ka tahi da ruwanka ka aje, kada ka ce wani ba na ruwa, ka zo gindin me abin. Ana so ka kankabe zuciyarka daga dukkan kayan wani, ba an ce in wani ya kawo ma wani abu ba kada ka amsa, amma dai ka tahi da shirinka. Allah ce watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. A haka yana daga cikin ladabin da ke sa dan Adam ya samu wannan falala ta halwa ta haduwa da Ubangiji subhanahu wataala, shine dan Adam yayi kokarin tsarkake zuciyar shi duk wata datti na zuciya, to ka kankade shi ka shiga da zuciya guda. Lokacin da zaka roƙo Allah, kada ka rinka roƙon Allah kana gaya ma Ubangiji ka ba wani baka bani ba, kamar kana gwada mashi ya mance da kai. A'a, ka kankade zuciyarka kawai ka roƙa a wajen Allah subhanahu wataala. Duk wani kyashi da wata hasada da wata ƙeta sai dan Adam ya bar su baki daya, sai ya kawar da komai da komai. Kada ya zamana sallar da zaka tashi kai kawai saboda wani ya sake moto ne, ko kuma saboda wani ya sai mota, wani ya yi gida, ko an yi kaza, to ni ma bari in tashi roƙi Allah. Abu ne mai kyau in kai haka na, amma ainihin su ko da ka tashi kada ka halarto kowa a zuciyarka sai Allah subhanahu wataala. Allah madaukakin sarki shine mafi sanin abin da ke cikin zukatan bayu, yana kallon nihin kowa, kuma zai sa ba kowa daidai gurgurdan nihin da yazo da shi. Dan haka Ubangiji subhanahu wataala yana bibiye da lamurran mu, kuma yana bibiye da zukatan mu. To wannan halwa idan dan Adam yana yin ta, zai samu cikon abin da kuma ziyahi wanda muka gani a can baya. Hadisi ya tabbata a cikin sunan Tirmizi ko kuma Jami'u Tirmizi, wanda wasu daga cikin malumai sun ingantar da hadisin sosai, cewa manzo sallallahu alaihi wa sallam yake cewa laysa shay'un ahabba ila Allahi min qatratayn wa atrayn, babu wani ababi da Allah ya yi su a bayan duniya baki daya, min qatratayn kamar kwallar hawaye guda biyu, wa atharaini kamar sawu guda biyu. Ma'ana ba abinda Allah ya so ga bayu kamar ya ga kwalla guda biyu, ko kuma sawun mutane guda biyu, sawu guda biyu. Sannan yake cewa qatratun fi dumu'in fi khash min dumu'in fi khashyatillah, kwallar ido hawaye daya da su guda da idaniyar ka za ta yi na hawaye, ba don komai ba sai don tsoron Allah subhanahu wataala. Haka wa qatratu damin to haraku fi sabilillah, da kwallar idanu da za ta yi ta zubar da hawaye, ko kuma kwallar jini guda da zai walsa, shine wa qatratu damin, jini guda da zai walsa wanda za ta zube a cikin hanyar Allah subhanahu wataala. Ma'ana mutum da zai ta jihadi, ya ta neman kare addinin Allah, sai a zubar da jinin shi, ko ya mutu ko zubar da jini na ciwo, to wannan hawayen da jinin nan da zai ta a fi sabilillah, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya hisa waɗannan zubar abin guda biyu. Wa ammal atharani, amma sawu guda biyu, fa atharun fi sabilillah, sauta kwanda zaka bari a cikin addinin Allah subhanahu wataala. Sau na biyu wa atharun fi faridatin min faraidillah, sawun da zaka bari wanda kake gudanar da wani nauyi da Allah madaukakin sarki ya azama. Ashe duk mutunan da ya bar sawu na zuwa masallaci, ya bar sawu na zuwa makaranta, to wannan mutunan ya bar sawun da Allah madaukakin sarki yake so. Haka hadisi ya tabbata daga cikin sahihu Muslim, Jami'u Tirmidhi da sauran littafan sunna. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa aynani idanu guda biyu, la tamassuhuma an-naru, wuta ba za ta ci su ba. Sai annabi yake cewa aynun bakat min khashyatillah, idaniyar da ta yi kuka saboda tsoron Allah. Wa aynun batat tahrusu fi sabilillah, da idaniyar da ta kwana dare tana gadi a cikin hanyar Allah subhanahu wa ta'ala. To waɗannan mutane ranar alkiyama annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wuta ba za ta sahe su ba. A shirana alkiyama, kamar yadda Allah madaukakin sarki yake ba mu labari, za ya kula da wanda suka kula da shi a gidan duniya, za ya kula da masu ganawa da Allah madaukakin sarki a gidan duniya. Don haka ƴan uwa musulmi, wannan aya da muke bayani a kanta, wadda ta sa har muka tsallaka don mu yi bayani a kan wannan ganawa da dama daga cikin mutane 'yan ɗariku da wanda suke son ransu a cikin fahimta alƙur'ani mai girma, suna ɗaukar wannan aya sai su rinƙa yin abu su ɓoye, amma ba bisa tsarin da shari'a ta sa ba. Ita ɓoyewar ta tabbata, in an ɓoye me za a yi shi ma sunna ta tabbatar da shi. To annabi Musa alaihi salatu wassalam, din da yaga an kada babban giwa, an kada mai Fir'auna, to ya gane cewa ba wai mutuwar Fir'aunan bane kadai matsala, yanzu kokowar aiki da abin da yazo da shi shi ma matsala ne. To dan haka bari ya koma ya ƙara zagi zamti, ya shirya da shi da Ubangijin shi subhanahu wataala, saboda miyatin karu kuma karantar da Bani Isra'ila. Shi kuma wannan shi ma na bamu darasi, duk mutunan da zai yi ilimi, to za ya neman ilimi sai ya jajirce, ya yi wani kalan kokari na daban na ganawa da Allah, na ibada shi tsakanin shi da Ubangiji subhanahu wataala, don ya yi mai dangi neman ilimi. Haka idan ya gama neman ilimin, sun ya samu kanshi zai watsa wannan karatun, zai ilmantar da mutane. To kuma yana da bukata ta biyu, ta yi rinka ganawa da Allah, saboda Allah ya taimake shi cikin yaɗa wannan abin da ya karanta. Kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce manzon Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila,
ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila nisfahu aw انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا.
Ubangiji ta'ala ya ce ma annabin shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kai wanda yake lullubi, qumil layla illa qalila, he sai wani dare sai dan kadan daga cikin dare za ka ragawa. Nisfahu, Allah ya bashi daita, ya bashi musallan yadda zai tsaye wani daren, nisfahu ko rabin dare, nisfahu aw inqus minhu qalila, ko kai rabi ko kuma cikin daren duka ka rage kadan wanda shi za ka kwana a ciki, ma'ana saman rabi ka kara, ko kuma ka rage daga rabin yake kai rabi. Sai Allah ya ce aw zid alayhi, ko ka kara ma akan rabin. Sai Allah ya ce mai warattilil qur'ana tartila, kai tunana ta karatun alqur'ani idan kai tsaye wannan, saboda mi inna sanulqi alayka qawlan thaqila, muza musabkan ma da magana wadda take mai nauyi ita ce alqur'ani. Ba za ka iya sabki haƙƙi na alqur'ani ba wajen karantar da shi, wajen ba da sako, wajen ilmantarwa, wajen tunatarwa, sai idan kai ma ka maida al'amarinka wajen Allah, ka jajirce cikin ibada, a lokacin ne kake iya cimma burinka cikin bayyana ilimi da aiki da ilimi da karantar da ilimi. wannan shine sirrin da yasa annabi Musa alaihi salatu wassalam bayan an gada mai babban giwa abin ya shankati ya ga cewa yanzu ya samu cin nasara sai kuma ya dau alƙawari wa idza adna Musa 40 laylatan thumma takhastumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun sai annabi Musa alaihi salatu wassalam ya nemi haduwa da ubangin shi kwana 40 ya wakilta Haruna dan uwan shi ya kula mai da mutanen nan gaba nan ya dawo amma kuma mutanen annabi Musa sai suka dauki dan maraki abin bauta Imam al-Bukhari yace kai can su yace in ba dan tabiwar basira ba ai da sai su rike mutum wanda in an rugo ma zai iya tare ma yake cewa Allah yakan juya ma mutane kwakwalen su idan ba su yarda da abin da Allah ya zo da shi ba kadiba an kada fir'auna ni'imar da aka masa wadda muka yi ta zanawa tun farkon tafsirin wannan aya wannan surori ko kuma wadannan ayoyi ni'imar da aka masa yadda aka tsiratar da su aka kubutar da su yanzu ga su sun fita su fir'auna gaban su yake yanka mutanen su uwayensu suna rayi kakannin su suna rayi manyan samarun su masu ƙarfi suna tattare da su amma ga fir'auna duk gidan da aka yi haihuwa za su kawo dan fir'auna ya yanki suna kallo kuma ba su yadda za su iya yi da shi duk ƙarfin su duk yawan su duk zira'a su haka suke ta hakuri sai da Allah ya ba su cin nasara amma bayan Allah ya ba su cin nasara sun kubuta an kashe fir'auna gaban su Allah ya ce wa antum tanzuruna kuna gani muka kashe fir'auna muka hallaka shi to amma abinda suka saka ma Allah subhanahu wataala sai suka rike dan maraki shine Imam al-Bukhari yace da ma wani mutum suka rika da sun yi cin nasara da a ce sun rike dan maraki to haka har a yau mutanen mu zaka ganin cewa Allah madaukin sarki ya gama mai falala ya gama mai ni'ima ya gama mai baiwa ya bashi kattan gidaje ya bashi katan shago ya bashi babban matsayi ya bashi kaza ya bashi kaza amma abin ya dogara ga Allah sai kaga ya dawo yana dogara ga wasu ababe wanda ba su taka rasu ka karya ba wani ya dogara ga zubi wani ya dogara da laya wani ya dogara da itti wani ya dogara da garin magani wani ya dogara da aljani wani ya dogara da kaza wani ya dogara da kaza babu abin da ake dogaro da shi sai Allah subhanahu wataala shi sai Allah subhanahu wataala a cikin wannan aya ce thumma takhastumul ijla sannan duk bayan wannan kuka rike dan maraki shine wanda zai kare ku min ba'di bayan duk abin da aka yi Allah ce wa antum zalimuna lalle ku dinnan kun zalunci kawunan ku Allah ce thumma afauna anku bani isra'ila
thumma afauna ankum ذلك لعلكم تشكرون
وجه تعالى تي ثم عفونا عنكم sannan muka yahi muku abinda kuka aikata bayan wannan domin ku samu ku yi godiya da Allah madaukakin sarki ko kuma tabbasa hakika bayan haka ya kamata a ce kun gode ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda shi zai zama mata shekara ta mu na sati mai zuwa wannan makaranta daidai Allah madaukakin sarki ya tada mu da mu da ku a cikin lada kuskure ko tantaba harshe ubangiji subhanahu wataala ya fi mana sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh